العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya jara yawar mu ya kawo wannan safiya mai tarun albarka safiya ta Lahadi wanda abin da ya bayyana a gare ni a yanzu yau muna 30 daidai ga watan 1 musulunci watan al-Muharram kenan yau hijira na da shekara 1444 daidai da 28 ga watan 8 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan katafariyar makaranta ta Ahmadu Gangago Memorial Academy dake unguwar Idi Gabas a fadar jihar Gombe domin munasaba ta ƴan uwa iyaye mata domin zaburar da su da kuma ainihin sa su hobbasa game da aikin da ke gaban mu gaba ɗayan mu a matsayin mu na musulmai Allah ta'ala ya mana jagora nazo na samu malamina Malam Abdullahi Adamu daya daga cikin limaman Juma'a na wannan gari a wannan tafiya ta mu kuma daya daga cikin masu bada gudunmawa a wannan makaranta iya kokarin jawo hankali game da abin da ya kamata to muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka ya sa lada cikin mizani da kuma dan uwa shi ma malam Alhassan wanda mujahidi ne kware da gaske duk inda ake harkar qala Allahu qala Rasul zaka ga motsin malam agun ko bai je ba zuciyar sa na gun ko aikin sa ya gabaci ma zuwan nasa malam Allah ya kara ma lafiya Allah ta'ala ya sanya wannan aiki a girbe shi a gobe alkiyama da dan uwa Malam Musa Gambo shima babban mai kula da wannan kafa ta media ta wannan tafiya ta malam da shima dan uwa Alhaji Abubakar dan kasuwa kuma dan media gashi muna tare da shi Allah ta'ala ya albarka da malam Ammar Alaramma wanda yayi karatu amma yayi fassara ba mabun sa bashi dan da ya bar abun a kurance to za a ce ai anji malam ya babbata Qur'ani to amma da yake yayi fassara shikenan bari lillahi alhamdu Allah ta'ala ya jagora abinda aka ce zamu tattauna aka shine mawdu'in uwa ta gari makaranta ce babu shakka wannan batu haka yake indai aka yi dace mace ta taso da tarbiyya hatta zama uwa mai tarbiyantarwa kuma ta taso cikin tarbiyyar musulunci babu shakka ta cancanci a ce mata makaranta domin an ce koyar da ƴa mace guda ɗaya to kamar koyar da al'umma ne rugujewar ƴa mace tarbiyyarta ta ruguje to kamar tarbiyyar al'umma ta ruguje ne ita mace kusan tana tallabe da kashi 75 na tarbiyyar al'umma da take ciki hatta mazan ma manyan iyayen to akwai gudunmawa da ake so ku ba su wajen saita rayuwarsu da kwantar musu da hankali da sanya su cikin nutsuwa da abin da ya kama da wannan aikin naku iya da yawa kuma iya da fadi sai dai a nemi taimakon Allah subhanahu wataala da mu da ku ya ba mu dace da dacewa cikin al'amura na alkhairi ya mace tana da daraja tana da kima tana da martaba wanda musuluncinmu ya bata a gurabe da yawa malamai suna cewa da Allah ta'ala yake magana game da shine mai bada baiwa ta haihuwa ga duk wanda ka gani da ɗa ko da ƴa to Allah ne ya so ya bashi kyauta da baiwa ya bashi ba kokarinsa bane ba shekarunsa bane ba kaza ba kaza ba kaza bane baiwa ce daga Allah lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah ta'ala yake cewa shine mamallakin sammai da kasai gaba daya, kuma ya khuluqu ma yasha, iya halittar abin da yaso shi Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar, ubangijinka shine yake halittar abin da yaso kuma yake zabar abin da yaso a lokacin da yaso. Yace to ya habu liman yasha wa inasa, Allah yace ina baiwa da kyautar bada haihuwa ga wani sai in bashi yaya mata, sai Allah ya bude bada kyauta ta baiwar haihuwa da yaya mace. Ya habu liman yasha wa inasan, wani yaya mata duka Allah zai bashi. Wa ya habu liman yasha wa dhukur, wani kuma yaya maza duka Allah zai bashi. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa, wani kuma Allah ya mai mix ya hada masa maza da mata ya bashi. Wani kuma Allah ya bar shi aqim bakarara wanda baya haihuwa, ko cikin maza ko cikin mata, ba tare da sun yi wa Allah laifi ba, dan dai Allah ya cika kudurarsa da ikonsa akan kowa. Innahu ala kulli shay'in qadir. Malamai suna cewa yanda wan suke istinbadin cewa ya habu liman yasha wa inasa, to kamar annabi Shu'aib kenan, an ce duk ƴaƴan da Allah ya bashi ƴaƴa mata ne gaba daya. Wa ya habu liman yasha wa dhukur, daga cikin annabawa an ce wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza duka shine annabi Yaqub alaihi salam, mahaifinsa annabi Yusuf alaihi salam. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa, wanda Allah ya maza mix a cikin annaba ko wanda yayi wa mix daga cikin su akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tunda ƴaƴansa a tarihi ya nuna guda bakwai ne, guda hudu mata guda uku maza, akwai Al-Kasim, akwai Abdullah, akwai Ibrahim al-Mu'azzam, akwai Zainab, akwai Ruqayya, akwai Ummu Kulsum, akwai Fatima ridwanullahi alaihim ajma'in. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa mix ya hada masa maza da mata, iya cin auza wujuhum dhukuranan wa inasa. Malamai suna cewa akwai hikima ta Allah da ya fara fadar shine mai bada baiwa ta haihuwa ya fara da yamaci. Sun ce akwai dalili mai karfi, yace habu liman yasha wa inasa, innasu sai ne yi wa wani daga cikin bayina kyauta da ƴaƴa mata duka. Sai aka fara gabatar da ƴaƴa mata wajen kyautar bada haihuwa daga Allah. Sai malamai suke cewa ƴa mace ta fi ɗa namiji tausayi, ƴa mace ta fi ɗa namiji a galibiyar zumunci, ƴa mace a agalab ta fi kula da menene za ta yi ta jawo wa ƴan uwanta da danginta alkhairi fiye da ƴaƴa maza. Agalab ana samun haka. Wasu malamai sun istinbadin fitar da wannan hikimomi daga cikin faɗin Allah iyayen baiwa ga wanda yaso ya bashi kyautar ƴaƴa mata. Har ma yau ko jiya masu hikimar magana suna cewa wai da ka aifi gwamna kowar ka aifi matar gwamna, ko ba gaskiya bane? A ce yauwa ne ɗanka ne gwamna, to kwara a ce ka haifi ya gwamnan ya aura, ba mamaki sai ka fi moriya da gwamnatin akan ɗan naka. A yau mun tabbatar da kan cewa idan mutum iya da dangi mata yayye da ƙannai duk mata ne a galabiya, a ce kuma zai tashi wani bikinsa ya taso ko wani al'amari nasa, to duk babun wannan ƴaƴa matan he sun fi ba da kulawa da jin abin a jikinsu na ɗan uwansu zai yi wani aufiye da ƴaƴa maza. ƴaƴa mace ce za ta fara tanajin bikin ƙaninta sama da shekara biyu kafin su zo, amma ɗa namiji wani lokacin sai wata ma ya kama ya ce wallahi na manta ne, dama a wannan watan ne aka sani ban sani ba. Amma ƴaƴa mata Allah ta'ala ya muku wannan alkhairin wajen riƙe zumunci da kula da shi da ƙoƙarin sayar da zumunci. Yasa malamai suke cewa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je munajati ya dawo, sai ya bar annabi Harun ya zama khalifansa bayan ya tafi, abin da ya faru ya faru, aka bijirewa annabi Harun, suka bauta wa ɗan maraƙi. Da annabi Musa ya dawo cikin ɓacin rai sai ya ce ku miƙa ni nasu annabi Harun, sai ya ce qala ibna umma la ta'khudh bi lihati wala bi ra'si inni kashitu an takula farraqta baina bani isra'ila wala tarqub qawli. Sai ce ya bana umma ya ɗan uwata, sai jingina abin da ƴa mace, domin tausayi da jin kai. An fahimci wannan? Duka malamai suna fito da istinbadi game da wannan. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tarbiyyanci ƴaƴa mata guda biyu ko ƴaƴansa da ya haifa ko ba ƴaƴansa ba so taso a kulansa da tarbiyyarsa da ɗawainiyarsa gare su ya kai ɗaya har ɗakin miji ta biyun mata taso ya tarbiyyantar ya karantar ita ma aurenta ya zo ya kai ta har ɗakin miji to manzon Allah ya ce Allah zai mai tukunci da aljanna wannan hadisi iya ƙara fito da martaba da wata kima ta iya mace wanda ɗa namiji bai same ta ba a wannan gaba ba a ce in ka aurar da maza ko guda 100 bane sanadiyar aurar da su za a baka takwicin aljanna ba a samu wannan hadisi ba amma an samu hadisin da ƴaƴa mata biyu ka tarbiyyantar ka aurar ka raka su har gidan miji suka zauna to ma'aikin Allah ya ce kai kam Allah ta'ala zai mata kuji aljanna wannan iya cikin mazaya da kuma daraja ta ƴa mace wanda musulunci ya bayyana daga cikin kima da daraja ta ƴa mace ita ƴa mace wani lokacin ƴa ce a gaban mahaifanta wani lokacin uwa ce a gaban ƴaƴanta wani lokacin mace ce a gaban mijinta wani lokacin mai tarbiyya ne a gaban ƴan uwanta babban aikin da Allah ta'ala ya dorawa ya dora shi a kafadun mata aiki mafi girma shine kula da tarbiyyar al'ummar da suke karkashinta wannan shine babban aikin ya mace yasa musulunci ya hana ta fita neman abinci ya hana ta fita gwagwarmaya da hozulin irin na ƴaƴa maza sai musulunci ya ce ƴa mace wannan ba aikin ta bane da yazo magana ciyarwa sai ya ce maza Allah ta'ala yana cewa al-yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah maza Allah ya dora wa ciyarwa da yazo magana sakan gunzama sai Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum sai aka ce maza ku zaunar da matan da kuka aura a gidajen da Allah ya hore muku su nan ma ba a ce mace ta nemi gunzama da kanta ba da aka yi maganar kula da lafiya kula da ciyarwa ilmantarwa sutura da abin da ya kama da wannan duk sai aka ce yana wuyan maza yasa aka ce wa ashiruhunna bil ma'ruf mu'ashara tana daukan irin wannan abubuwa da abin da ya kama da wannan amma ita ƴa mace babban aikin da ke kafadarta shine kula da saita dukkan wanda Allah ya kaddara za su rayu dalilinta ko ƴaƴan da ta haifa ko ƴaƴan da aka haifa mata ba nata ba ta saita su ta dora su a gwadabe na kwarai to wannan shine kusan rabin aikin ta a rayuwar musulunci duk ƴa macen da ta fi siffanta da wannan ba babu shakka bata cika ƴa macen da musulunci zai alfari da ita ba saboda ka ƴaƴa mata ku gane cewa nauyin kula da tarbiyya kashi 70 ko 80 iya wuyanku abinda zai ƙara bayyana mana wannan a fili hatta iyayen yaran ma'ana mazaje ga matayen akwai lokacin da suke buƙatar gudunmawa ta ku matan wajen saita musu rayuwarsu a waje mutum yau ko gwamna ne ko sarki ne ko bijimin malami ne ko hamshakin mai kuɗi ne to rayuwarsa ba za ta saito a waje ba sai ta saito a gida sai matarsa ko matansa sun ba shi kyakkyawan haɗin kai da gudunmawa sannan zai zamto mai amfanar da al'umma a waje shi yasa muke jinjinawa matan malamanmu muna musu addu'a da fatan alkhairi dan duk alkhairin da kuke samu a bakunan malamanku wallahi akwai gudunmawar matansa a ciki a yau aka ce mutum bai shi da kwanciyar hankali a gidansa matarsa ko matansa to ba wani abin alkhairin da zai ayyana shi a waje babu shi daga an ganshi ma masu kula da yanayin dan adam za su gani iya cikin damuwa ina fata an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya bayyana har akan shi a lokacin da aka masa wahayi na farko iya gadi thawr dama kafin a masa wahayi iya fita irin fitar da Allah ya kaddara masa ya kebe kansa wajen yin abin da Allah ta'ala ya bashi umarni yayi to ya fita gari thawr sai Allah ya turo masa malaika Jibril a karan farko a matsayin sa zai annabtar da shi Allah kenan zai mai da shi annabi aka masa wahayin ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq suratul iqra garu hira afwan garu hira da ainacin malaikar Jibril yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garu hira sai ya ce masa iqra sai ya ce ma annabi qari'in ma'ana kai karatu sai ya ce ni ba mai karatu bane ya sake maimaita masa wannan kalmar ya ce a ma annabi qari'in ni ba mai karatu bane manzon Allah ya ce har sai da malaikar Jibril alaihi salam ya kama ni ya matsa ni naji a jikina sane ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan mai halitta kalakal insana min alaq ya halici dan adam daga guden jini kalakal insana min alaq ya halici dan adam daga guden jini har zuwa ayar karshe ta biyar din da Allah ya saukar a wannan karo Allah ta'ala ya baiwa manzon Allah doka ya annabtar da shi a wannan lokaci da manzon Allah ya dawo gida to ya dawo cikin irin wani yanayi jikinsa ya canja tunaninsa ya canja hankalinsa ya tashi domin ya ga abin da bai taba gani ba ya ji abin da bai taba ji ba iya zuwa sai ya samu uwar gida a babban gida nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha a matsayinta ta matarsa uwar gidansa ya same ta yake cewa zammiluni dathiruni lillibeni inni kashitu ala nafsi ni yau ina jin tsoron kaina wani abu zai same ni ya dinga ayyanawa matarsa wannan kalamai ya dinga ce mata gashi gashi ni kam jikina yau bana jin dadin sa kalmar farko da ta fito daga bakin nana Khadija radiyallahu anha sai ta ce kalla la yukhrika Allah abada ya rasulullahi dena wannan maganar wallahi Allah ba zai taba kunyata ka ba har abada a lokacin fa ba wahayin qur'ani bane aka karanta mata ba bata san ma mijin nata ya zama annabi ba a lokacin tace domin kai mai sada zumunci ne kai mai kokarin taimakon wanda baya nan ne mai kokarin adasa gaskiya ne mai kokarin tabbatar da ka taimake raunana ne ta dinga lissafawa manzon Allah aikace aikacen alkhairi tace ko wannan Allah ta'ala ba zai wulakanta ka ba me nana kaje tai a lokacin kwantar musu da hankali tai a matsayinta ta matarsa uwar gidansa ya dawo cikin wani irin yanayi mara dadi sai ta kwantar musu da hankalinsa yasa Allah ta'ala ke cewa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja sai ce li taskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce iya daga cikin ayoyinsa al-aya kauniyya ana Allah ta'ala ya ce ya halicci matanku daga yanayi irin naku matarka yanayi ne irin naka dan adam ne kai ita ma yar adam ce kana magana tana magana kana cin abinci tana cin abinci idan ta biyu naka biyu kunnan ta biyu naka biyu kafar ta biyu taka biyu hine min anfusikum daga jinsinku mata jinsin maza ne wajen halitta sai Allah ta'ala ke ce litaskunu ilaiha na halittar muku da mata wanda za ku aura daga jinsinku domin matan su yi sanadiyar zama nutsuwa a gare ku yasa duk matar da bata zama nutsuwa ga mijinta ba to bata ma san dalilin yin aurenta a musulunci ba tunda shine gaba wanda Allah ya fara ambata daga hikimar hada da namiji da ƴa mace wajen auratayyar musulunci litaskunu ilaiha matar ta zama nutsuwa da kwanciyar hankali gare ka waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ya ce na sanya kauna da soyayya a tsakanin ma'aurata a musulunci aje shi yasa ma'aurata ko sun tsufa soyayya ba ta tsufa karke cikin haihu uku hudu biyar kin bar soyayya wa ƴan mata ƴan bana bakwai a'a musulunci a matsayin ki na matar aure ya baki kula ya baki doka ki dinga yi wa mijinki soyayya har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarku babu lokacin dagewa miji hidima da nuna masa kauna da soyayya da tausayawa har sai lokacin da Allah ta'ala ya kawo ƙarshen zaman ku ko rayuwar ku ta kare mu koma wajen nana Khadija radiyallahu anha ta kwantarwa da manzon Allah hankali har take cewa ina da wani dan uwana ko kawuna ko dan uwan gyatimata ana ce masa Waraqat bin Nawfal malami ne masanin linjira saboda haka za mu je gunsa da kai ka karanta masa abin da ka gani ko ka ji waye Allah zai ba mu wani ƙarin haske nana Khadija ta kawo wannan shawarar manzon Allah ya karba suka tafi wajen Waraqa bin Nawfal manzon Allah yake karanta masa abin da ya gani da abin da ya ji sai yake cewa duk alamu sun nuna kai ne manzon ƙarshen zamani wanda littafin mu na mulinjila ya nuna mana wannan yake cewa ina ma daida rayuwa ta za ta kai a lokacin da mutanen ka za su kore ka sai manzon Allah yake ce abu kurjiyahum yanzu mutane za su kore ni daga rigimaka sai yake cewa ba wanda zai zo da awa irin wannan takan a barhi ya zo na lafiya a garin su ba zai yi ba yasa hijira sunnar annabawa ce annabi Musa ya yi hijira annabi Ibrahim ya yi hijira annabi Muhammad ya yi hijira sallallahu alaihi wasallama an fahimci wannan a wannan za ku gane cewa akwai gudunmawar nana Khadija radiyallahu anha a farkon wahayi a musulunci a farkon yiwa ma'aikin Allah wahayi ta kwantar masa da hankali ta sa masa nutsuwa ta bashi mafita ta bashi shawara ba ke ba mijin ke dawo daga office ko kasuwa ko gona cikin damuwa amma ki nuna baki kula ma da shi ba ba ruwan ki da shi wannan aikin ki bai cika ba ana so duk yanda mijin ke dawo gida ki fara ganin da wani attention ya shigo gida cikin farin ciki ne cikin damuwa ne cikin annashuwa ne cikin wani abu ne to kece likitansa ta farko a lokacin duk abin da ya ebo damuwar waje to ke ake so ki control din tunaninsa ki daidaita masa tunaninsa ki bashi hakuri ke ce in dan mu ne da yaran nan kai hakuri in an samu ai in ba samu za mu hakura akwai yan dubaru da nake yi karka damu je ka Allah ya ma albarka Allah ya kara budi ya zamto irin wannan kalaman suna fitowa daga bakunan mata zuwa ga mazajensu zai kara kauna kuma zai kara dankon soyayya kuma zaki kara samun ladan zamantakiyar ku ta aure ki kula da shi kwarai da gaske wajen kula daga yanayin da yazo domin saitawa al'ummar duniya shi su amfane shi ko malami ne ko mai sarauta ne ko mai mulki ne ko alkali ne to duk abin da zai yi a waje al'umma ta amfana to ana so akwai gudunmawar ki a ciki a matsayin ki na matarsa ta iyalinsa misali na biyu akwai Ummu Sulaim Allah ta'ala ya kare da ita ko Ummu Salama ruwaya ta zo guda biyu wata rana mijinta yayi tafiya da mijinta yayi tafiya a lokaci irin na da babu arziki na waya irin na yanzu da sadarwa ta kusa sai ya barta da dan dansu wanda Allah ta'ala ya ba su to wannan dana su sai Allah ta'ala ya dora masa wata jinya ta gaggawa har Allah ya karbi ransa kafin mahaifinsa ya dawo daga tafiyar da yi dan tafiya ce ta wuni daya kai dawo ita wannan baiwar Allah sai ta zo ta ce to ita fa ba ta san tsigumi ko tsotso baki kada kowa ya fada wa baban wannan yaron muto sani zan fada mai da baki na duk yan gidan ta ja musu kunne tace ban so ko ta'aziyya karku masa ni ne zan fara fada masa raso dan sa ashe akwai wani ilimi da take so ta bar wa matan baya na duniyar musulunci mijinta ya dawo ko a fiska bata nuna masa dan su ya raso ba ta kawo mai abinci ta tarbiye shi ta tarere shi ta kai mai ruwa yayi wanka duk abubuwan da ta saba yi masa tayi masa har dare yayi a ruwayan ta nuna cewa har suka yi kwanciya irin ta aure da asuba ya tahi zai tafi masallaci sai take cewa mai gida ina da tambaya sai ce Allah ya samu sani sai take cewa a cewa an su mutane sun kawo ma ajiya ko wani mutum ya kawo ma ajiya ta kayansa ko wani al'amari nasa haka kawai wata ran yazo yace a baki wannan ajiya da ya baka da Allah wanda ya karba ajiyar sa gunka yana da laifi sai ya ce a ta wani laifi kuma dan mutum ya baka ajiya kuma ya karba kai sa wani laifi yayi ma ai ba wani laifi sai yace to ajiyar da Allah ya ba mu tawana din mu to Allah ya karbi kayan sa a bayyanta dan mu da Allah ya ba mu to Allah kuma ya karbi kayan sa sai yace cewa me yasa baki fada min ba me yasa baki fada min ba har kaza har kaza har kaza ya faru sai naje na fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya garzaya ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da matata ta min dan mu ya rasu bata fada min ba kaza kaza he yanzu da asuba sai manzon ya ce barakallahu lakuma fi lailaikuma ku je daren ku naji Allah ya sanya masa albarka an ce shine aka samu Anas bin Malik haka ne ko wanda an ce Anas bin Malik kafin Allah ta'ala ya masa rasuwa ya kasa kirgi ƴaƴansa ma an ce akwai 100 wanda sun haddace Qur'ani gaba ɗayan su hakuri da juriya da nuna ita ƴa mace ce sai ta haifar da alkhairi wa rayuwarta da musulunci gaba daya amma in kace yanzu fa danki ko tuntube farcen sai ya fita sai kin yi wa mijinki waya ka dawo wani jini iya zuba a kafarsa baki san abin da yake yi ba ko ba haka bane wai Allah ya sa al'umma a gaba suna fahimtar sa wai Allah wani sulhu yake yi wai Allah wani alkhairi zai jawo amma ki kasa control din wannan tunanin ki yi aiki irin na ƴa mace har abun matukar bai fi karfinki ba ki solving nasa har ya dawo ya gani sai kin fi samun matsayi a zuciyarsa kuma sai ya fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a gare ki saboda ƴan uwa mata wannan darasi ne ku dinga kula da abin da za ku yi mazajen ku hankalin su ya tashi ku dinga kula da abin da za ku yi ku kwantar da nutsuwa da hankalin mazajen ku ina fata an fahimci wannan daga cikin gudunmawar ƴa mace akwai a Maimunatu bintul Harith daya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tafi manzon Allah zai aikin umara shekara ta 7 zuwa ta 8 bayan hijira wanda mushrikai suka hana manzon Allah tafiya gari maka ba zai je ba yace shi fa umara yazo ba yaki yazo ba suka ce wallahi ba su yadda ba sai manzon Allah ya ce ya kuke so ayi sai suka ce to sun yadda a zo a rubuta rijijini ayi sulhu sai baɗi shekara mai zuwa ya dawo ini akai sulhu li hudaybiya daga nan manzon Allah ya tafi da matarsa Maimunatu bintul Harith sai yace to shikenan tunda an yi wannan rijijiniya kowa ya je yanka hadayarsa kowa ya yi aski mu koma gida Allah ya kai mu bari mu dawo a lokacin sahabbai wa'ansu daga cikin suna gani ai ko da karfi ma za a iya zuwa garin Makka an fara karfi a shiga mana sai manzo Allah ya ce a'a ai almuslimuna ala shurudi mun yarjejeniya mun sharɗi a tafi sai manzo Allah ya koma wajen iyalinsa yake cewa mutane na za su yi min irin abin da mutanen annabi Musa suka masa amma Allah ba zai basu ba Allah zai halaka su sai matar manzon Allah mai mun take cewa ya rasulullahi me ya faru da mutanen naka sai yake cewa na ce kowa ya je ya aski kowa ya yanka hadayarsa mu koma gida naga suna nauyin jiki ba su karbi umarnin da hanzari ba sai yake cewa to ga shawara ya rasulullah ka je cikin su mana ka zauna ka kira wanzamin ka yi ma aski a gaban su ka sa a danne ma hadayarka a gaban su ka yanka ka karbi su kar ka je musu komai Maimuna ittaba da wannan shawara Ummu Salama ta bada wannan shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ya yanka hadayarsa aka masa aski sannan kuma kowa ya kama yake kun ga ashe hatta manzon Allah zamantakewar su da sahabbai akwai gudunmawar iyalin sa wajen sulhun ta al'amura tunda ta bada shawara ko manzon Allah yayi kuma ta amfani duniyar musulunci gashi har yau mun zo muna karanta muku ita to daga ƴa mace tarbiyyar da ake cewa ke zamto mai ita uwa ta gari mai nusarwa makaranta to bayan ƴaƴanki har mijinki ma sai kin sashi a wannan makarantar sai ya amfani da hikimarki sai ya amfani da basirarki sai ya amfani da hankalinki sai ya amfani da iliminki da tunaninki wannan kusan shine makasudin aikin ƴa mace a rayuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa su mata abokan tafiya ka fada ne da maza a cikin addini yasa Allah ta'ala yake cewa wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki na kwarai aiki na gari aikin da Allah yake so kuma ya masa albarka sai Allah ce min zakarin aw unsa, wannan wanda ya aikata aikin namiji ne ko ya mace, sai Allah ce amma wa huwa mu'min, shirin din karbar aikin imani da ikhlasi, sai Allah ya ce falnuhiyannahu hayatan tayyiba, babu shakka zan rayar da shi rayuwa mai dadi, ko namijin ne ko ya mace ne. Karbar aiki da ainihin bada aljanna da bada sakamako a gun Allah ba su yaya maza kawai ba, har yaya mata, in kun yi aikin kwarai Allah zai karba. Lirijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabna was'alullaha min fadli, mata Allah ta'ala ya ba ku dama ta mallaka, ku mallaki abubuwa a shari'anci ta halal, Allah ya ba ku wannan damar sabanin da kafin zuwan manzon Allah da musulunci, da duk inda mace ta kai to ita fa kadara ce ga wani. Idan mijinta ya mutu to daga cikin ƴaƴan mijin akwai wanda zai iya gaje ta a cikin kadarorin sa, ba su da daraja, ba su da kima, amma da musulunci yazo sai yake cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unsayyin, daga nan ƴa mace ta zama to mai cin gadon mijinta, mai cin gadon babanta, mai cin gadon danta, da sauran dukkan wanda shari'a tace za ta ci gadon su. Saboda ka musulunci ya dasawa ƴaƴa mata hanya wanda in sun bi sun tafi har zuwa aljanna. Ɗawainiya da kwaramniya a galibiya maza Allah ya fi ɗorawa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ƴaƴa mata cewa iza sallat khamsaha wa samat shahraha wa da'at ba'alaha wa hafazat farjaha dakkalat jannata rabbiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ƴa macen da ta kula da sallah, ta kula da sallah a lokacinta, ta san qabli da ba'di na sallah, ta san abin da yake inganta sallar ta a matsayinsa ta musulma, ta san abin da yake kawo sallar ta matsala a matsayinta ta musulma, sannan ta kiyaye Ramadan wajen azumtarsa da kiyaye shi, da sanin abin da yake bata azumi, da sanin abin da yake gurgunta azumi, da abin da yake tsaida azumi a ilmanci a shari'anci, sannan ta kiyaye mutuncinta, ba ita ba wani ɗa namiji in ba mijinta na aure ba, ta kiyaye mutuncinta. Abu na hudu, ta yi wa mijinta da'a, alba'alu shine az-zawju, ta yi wa da'a wa mijinta. To manzon Allah ya ce wannan aiki guda hudu kadai idan ƴa mace ta yi Allah zai bata aljanna. Kun fahimci wannan? Ashe ku aljannar ku a kusa take, aljanna ku samun ta ba ta da wahala, in kin kwatanta da irin ɗawainiyar da Allah ya ɗora wa maza. Kazana su ne ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, ilmantarwa, kula da lafiya, kula da makaranta, biyan kuɗin haya, gyaran gida, fita kasuwa, wane ne wane ne, duka sai Allah ya ce a wuyan ƴaƴa maza suke. Amma ku ƴaƴa mata ga irin abin da za ku yi, har in kun cika shi da gaske da imani, to aljannan nan ta zama Allah zai ba ku ita. Jannatu adnin yadkhulunaha, aljanna da Qur'ani ke ba mu labari cikinta, ni'imomi da alkhairai da jin daɗi da meki kafa. To wannan ayyukan idan kin yi su, to manzon Allah ya ce Allah zai baki aljanna. Shi yasa daga cikin irin abin da Allah yake kudaitar da mu wajen samun aljanna, iya fadarwa an so halayya da ƴan aljanna za su kasance. Allah ya ce wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, Allah ya ce in ka ga dan aljanna kana cikin aljannar fa sai ka ƙara kallon shi, in kin ga dan aljanna kina cikin gidan aljanna fa sai kin ƙara kallonta. Allah ya ce na'iman, ai zaki ga asrun ni'ima, zaki ga alamu kamar kice ni'ima ta ce na'am, to zaki ga wannan alamu a cikin gidan aljanna, ko namiji ko ƴa mace. Allah ya ce wa mulkan kabira, zaki ga mulki mai girma a gun wanda Allah ya baci aljanna, ko ɗa namiji ko ƴa mace. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yaruna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhulilat qutufuha tadhlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira wa yasquna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Allah ya ce ainan fiha tusamma salsabila wa yudufu alaihim wulidanu mukalladuna iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa iza ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu ku malamai ne yasa bana fassara muku an gane ku duk malamai ne ana aliyahum siyabu sundusun kudurun wa istabarak wa hullu asawir min fidda wa saqahum rabbuhum shiraban tahura inna hadha kana lakum jazaan hine mahallu shayi wa kana sa'yukum mashkura wannan shine irin sakamakon aikin ku da kai a duniya inji Allah sakamako na aiki da'a wa miji iya cikin aikin da ƴa mace za ta yi Allah ya bata aljanna manzon Allah yake cewa ba ƴa macen da za ta fadi ta mutu mujinti bita da alkhairi face Allah ya bata aljanna face Allah ya yafe mata duk zunubin da ta yi masa inda kin mutu mijinki iya cewa wance kam tsakarina da ita sai dai Allah ya mata albarka Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata in kin samu wannan shedar bakin miji to manzon Allah ce ke kam kin siyar ni'imar Allah zaki same ta kuma duk ya macen da ta mutu har ake yi wa mijin barka ka rabu da iya musiba to babu shakka wannan matar ba ita ba ta samu rahmar Allah ba ita ba samun jinkan Allah an fahimci wannan saboda ka rabin rayuwar ku ko kashi 75 rayuwar ku ta duniya da lahira tana wuyan ka fadar mijinku mazajen ku na aure ku kula da wannan zamani ya zo wayewa ko boko zanci a wani bangaren ko wani abu da ya makamancin wannan iya sa mata da yawa suna wasi da mutuntawa da karrama mazajen su na aure har ma hasali irin wani abu da ƴaƴa mata suke a yau idan tana da oga a wajen aiki in ma'aikaciya ce in tana da malami a jami'a in ɗalibar jami'a ce ko waye sai ku ga respect da take biya wancan a galibiyar lokuta wallahi mijinta na aure bata bashi yanda za ta girmama oganta a gun aiki da kalamai na kwantar da hankali da bada uzuri wannan kalaman ƴar uwa miji ya kamata a yi wa farko tunda shine wanda yake da haƙƙi mafi girma a kanki mu dawo mahallinmu na baya tarbiya wanda har in kina da ita mace za ta zama uwa ta kwarai akwai misali na mata guda biyu da Qur'ani ya bamu akwai ƴaƴan wani dattijo guda biyu a Madian da suratul Naml ta bamu labari annabi Musa alaihi salam a wata rana sai rigima ta hada wani sahabinsa da mutumin Fir'auna tun sahabin annabi Musa sai kai wa annabi Musa kara wane kaza kaza zai zalunce ni zai cuci ni annabi Musa alaihi salam ya sorabiya sai Allah ya kaddara wannan mutumin na Fir'auna kwanan sa ya kare iya dan ingije shi haka sai ya mutu to sai Fir'auna ya ji labarin cewa annabi Musa ne ya kashe wannan mutum saboda ka je a nemo annabi Musa a kashe shi shine wani yazo yake yi wa annabi Musa wasiya cewa innal mala'a ya'tamiruna bika liqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin ka fita domin suna neman ka za su kashe ka fakharaja minha khaifan yataraqaf qala rabbi najjini min alqawmiz zalimin annabi Musa ya fita tsorace a taka tsantsan iya cewa Allah ka tsiratar da ni daga waɗannan mutane azzalimai annabi Musa ya bar garin Misr ya tafi a kafa ya doshi Madian tun daga Egypt ya tafi can Palestine ta yanzu a kafarsa ya tafi hede je har dabda garin da zai je to sai ya ga wa'ansu masu kiwon dabbobi suna shayar da dabbobin su ruwa yasa wa'ansu malama suke cewa rijiya ce Madian din suna shayar da dabbobin su ruwa sai ya je gun gefen gun ya zauna sun gama shayar da ruwansu dabbobin su suka tafi su sai ya ga wasu ƴan mata guda biyu a gefe sai annabi Musa ya ce ma ka tsuba kuma ku ko me labarin ku me kuke ana muku tafi ba qala tala nasqi hatta yuzdir ri'a'u wa abuna shaykhun kabir sai suke cewa da shi ai mu ba ma iya zuwa mu yi kokuwa da maza ba aikin mu bane har sai sun tafi dan abin da suka rage sai mu ka dabbobin mu su sha baban mu dattijo ne ba zai iya zuwa yayi wannan aikin da kansa ba ya tsufa da yawa kun ga daga jin wannan kalaman waɗannan ƴan mata sun fito daga gidan mutunci sun fito daga gidan tarbiya la nustira ri'a'u wa abuna shaykhun kabir suka fada annabi Musa wannan ba ma iya zuwa mitir mutsetseniya su ba sa mazhabin what man can do woman can do zan better ba sa cikin wannan mazhabin su sun yadda aikin kiyamata daban aikin dan namiji daban sun yadda da wannan ba su fada wancin yahudancin da yanzu suka koma gefe annabi Musa yace to kuma tsa gefe ga yunwa ga bakunta ga fargaba amma annabi Musa yayi aiki irin aikin yan hizba ya jawo ruwan da kansa ya shayar da dabbobin waɗannan yan mata yace kuma su tafi su ya musu aiki bi sabilillah domin ya ji lafazun su ya ji kalaman su suna zuwa gida sai suka fada mahaifin su labari cewa ai mun hadu da wani mutumin kirki baba ya shayar da dabbobin nan murwa ko lada bai tambaye mu ba yace mu tafi su billahi sai mahaifin sa yace ku je ku ce ina kiran sa shine wa ja'at ihdahuma tamshi alistihya ke ɗaya daga cikin wannan ƴan mata ƴaƴan wancan dattijon tazo ta samu annabi Musa cikin yanayin kunya tamshi alistihya tana tafiya cikin yanayin kunya wannan shine alam shine sha'air shine identity ne dukkan ƴa mace musulma ya zamto kina da kunya idan an ganki an ga mace mai kunya mai mutunci amma yanzu kallon social media duk ya sa kunya kashi 50 ta zube wa matan mu abinda aka yi fitsara a waya kina gani kima ki sha'awa don kunan da aka sa na la'antar Allah da manzon Allah akan su sai ki sha'awa ki saki fito da su maganganu da ake fadawa mazaje a hanyar media ko hanyar drama kima sai ki kwaikwaya kike zaki fadawa mijinki wata ma an ta shake mijinta a diraman ciki maki sai kin kwatanta duk abin ya zamto kun zamto daliban social media kawai kuma daliban a bangaren sharri ba bangaren alkhairi ba saboda kan mace da kunya aka santa shine tambarin farko na ya mace musulma a tabbatar tana da kunya duk abin da ya shafi zai zubda mata da kunya da mutunci ba za ta yi shi ba to sai ita wannan ta taho tamshi alistihya to ta samu annabi wasu yanayin kunya qala tace inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana baban mu yace ka zo zai biya ka ladan irin aikin da ka mana malaman tafsiri suka ce sai yace ki je ki ciwa babanki mu ba ma aiki dan a biya mu Allah ne zai biya mu ta sake dawowa karo na biyu tace to baba dai yace ka zo iya san ganin ka a bayyanta daga nan annabi Musa yace to mu dabi tamshiya lissi qalan inna biya da ukan li yajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi qasas kafin aje gare shi malamai suna istinbadi cewa sun tafi shi annabi Musa ba kore bai san ko ina garin ba ita kuma yar gari ce hatta san inda za a shiga a fita aje gida shi suke tafiya tana gaban sa sai aka ce iska take kada tifar ta zanin ta haka har kauran ta zai fito waje sai annabi Musa ya ce ta dawo bayan sa ta dau duwatsu a hannunta su zamto trafiketo idan za a yi dama sai ta jefa dutse dama yi dama idan hagu za a yi sai ta jefa dutse hagu sai ya hagu an fahimta mai tsoron Allah ya harda mai tsoron Allah kenan amma da yanzu ne fa ai ka fada da ka fada za jira ana daga hannu ana buga waya ai kaza 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 ai wane ne wane ne ai nan magunar baban mu ce ai na duka tsoron Allah ne harda tsoron Allah ita mai kunya mai tarbiya shi ma mai kunya mai tarbiya daga nan suka je har gaban mahaifinsu ya karanta masa labarin da yake dauke da shi gashi gashi Fir'auna kaza da kaza da kaza sai ce la takhafu najawta min alqawmi adh-dhalimin kar ka ji tsoro hakika ka kubuta daga sharrin azzaliman mutane Fir'auna ba shi da ikon ya zo nan ya kama ka ana gama wannan sai ɗaya daga cikinsu ta ce ya abatista ajirhu baba muna so a ɗauki wannan aiki muna ɗauke zama ɗan aikin gidanmu mana inna khaira man ista'jartar qawiyul amin mafi aiki alkhairin wanda za a ɗauka aiki ya zamto iya da sifa guda biyu alqawiyu ne shi alaminu ne mai ƙarfi ne ko mai amana ne tana faɗar wannan magana sai mahaifin ya ce inni uridu an unkiyaka ihdabnatayya hatayi ala an ta'ajjurani samani hijaji mahallu shahi ana shine tarbiyyarta da kunyarta da nutsuwarta
haka ake so ki zama kuma ki zamar da irki haka ko an ce ana sallama a waje ana yi wa babanta sallama to ki san irin fitar da zaki tura ta ga waye ki wa babanta sallama ko zaki tura ta unguwa ko zaki tura ta shago ta sayo miki wani abu bisa larura ko unguwa ko kasuwa ko dubiyar asibiti ko gaisuwar mara lafiya in ta cancanta ki je da ita to ki tabbatar da wata irin shiga da kamala za ta fita wa za ta yi wa magana a waje waye ba za ta yi masa ba hatta tarbiyar ya mace a musulunci an ce tafiya ma ba a san ki ta ba tsakiyar titi duk inda ya mace take ganta a gefen titi kuma in larura ta saki fita dole malamai sun ce lokacin fitar ya mace guda biyu ne kawai bayan maza sun tafi gona da gun aiki sawu ya dauke to ki amfani da wannan damar ki je inda zaki je ki dawo da kuma lokacin kafin su dawo can ko duhu ya shiga magariba ta yi ki gaggawa ki je inda zaki je ki dawo gidanki amma ba a so ya mace ta fito cikin bainar mutane ta bayyana ita ya mace ce musulunci bai da wannan ba yasa aka tambayina na Fatima radiyallahu anha aka ce ma khairul lin nisa me alkhairin ya mace tace Allah tarar rijal wala yarawnaha kada ga ta kada ga yaya maza kuma kada yaya ba za su ganta malamai suna cewa an a wancan dattijo bai tambayi wannan ya tasa da ya nufin aurarwa da annabi Musa ba tana sansa ko ba ta sansa kawai shi dai ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayi hatai ni nayi nufin na auren ma da ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴana guda biyu kuma ka'ida an ce idan za a aurar da mace sai an tambaye ta kina so ko ba kiya so an fahimta ita bazawara an ce da kanta maza ta zo ta yi bayani amma ita budurwa za a tambaye ta wa a cikin maneman ki wa kike waye ne waye kike so waye ki ganin za ku zauna lafiya da shi idan ta can ko mutumin kirki wanda bashi da matsala a shari'ance shikenan sai a goya mata baya idan ta can ko dan chaburus kuma sai a kokarin canja mata tunaninta a gane rayuwarta ta ga ba za ta yi kyau ba an fahimci wannan duk da an ce mace a bata zabi ba duk abin da na jajibo za a bata ba a'a idan ta can ko irin waɗanda ba su da tarbiyyar nan to ba za a yi da wannan ba to malamai sun ce a kalaman ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai ya gane soyayya ta shiga da ta ce ya abati stajiru baba a ɗauke shi aiki mana in har ba ta son zama da shi ko ganinsa ba za ta so a bahi masauki a gidansu ba sai dattijin ya yi istinbadin wannan a cikin maganarta an fahimta baba wannan a bashi ya zauna a gida mu ne zama ɗan aikin mu har ta ci gaba da cewa inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin wanda yafi alkhairi wajen ɗan a ɗauke shi aikin kodago to a nemi mai ƙarfi mai amana malami suna cewa inda ta ba da shaidar annabi Musa mai ƙarfi ne an ce rijiyaccen da ake shayar da ruwa sai an haɗu mutane da yawa a jawo ruwan sannan dabbobi su sha amma annabi Musa alaihi salam shi kaɗai ya jawo ruwan ya ba dabbobin su ka sha sai ta ce ta gane mai ƙarfi ne ya isa ya aikin al-aminu fa ta ina ta gane shi mai amana ne sai aka ce tafiyarsu daga can inda yake zuwa wajen babanta bai jaje da hira ba bai ce kaza 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 ba bai ai exchange na number waya ba duk ba ai wannan ba hasali ma bai zuba mata ido ya gani ba da ya ga ce dan iya nema ya kawo mai farmaki sai ya ce ta dawo bayan sa kawai ta dinga mai ishara har su je gidansu din haka aka yi anan ta gane lalle mutumin kirki ne mai amana ne yasa manzon Allah yake cewa ku ƴaƴa mata iyaye idan an zo neman auren ƴaƴanku ko ku da kanku aurenku ya samu matsala za ku sake wani auren to sai manzon Allah ya ba ku satar amsa tun kafin a yi auren yace iza jaa min man tara dauna dinuhu wa kulquhu fa zawjuhu abubuwa guda biyu kadai ake so ki duba zaki yadda wane ne mai yarki zaki yadda ki goye baya wane mai kanwarki ta aure to sai manzon Allah ce dinuhu wa kulquhu addini halayya addini halayya ya zamto za dinin iya da addini ya zamto kuma iya da halayya ta kwarai ya san mutunci ya san mutuncin kansa iya neman da kansa iya neman rufin asiri to wannan koda bashi da arziki a ganin ido to irin wannan mazan ya kamata ku dinga bawa auren yayanku har manzon Allah ce in hakan ba ta faru fa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arid wa fasadun kabir idan kuna hana mutanen kirki dan ba su da kuɗi dan talakawa ne dan ba ƴaƴan kowa bane ku hana su auren ƴaƴanku to manzon Allah ya ce fitina za ta barki a bayan ƙasa da barna mai yawa ku irin halin da ake ciki ku yanzu kenan a yanzu kun canja abun iza jaa min mantar zauna nerahu wa motahu sabanin dinihu wa kulquhu ko ba ga bane nerahu motahu bainahu shikenan ai gidansa beni ne a katuwar mota gare shi ai kaza 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 ko dan kidnapping ne ko dan boko haram ne ko dan shi'a ne ko me zakin sahabbai ne ba ku damu ba kudi kawai in je me kudi ne shikenan a wanci ai kin yi sa'a wallahi ai yarki a shikenan ai ko kun yi sa'a wai fa kudi fa kudi ma diyan abu fa ba a sanya aka tara kudin ba me aqibar kuma wani abu da ba ku gane ba shine idan kin tattara masu kudin gombe ai census a ware mutum 10 duk a ware mutum 10 daga cikin duk masu dukiyar garin nan wallahi kashi 8 ko 9 sai da suka yi aure suka yi kudin ko ba ga bane kafin su yi auren wallahi ba su da kudin ba su da dukiyar to ashe bai ba mizani bane cewa sai mai kudi zaki bi yarki a galabiya kudin iya zuwa bayan an yi auren ne yan dukkanin mu ga mun nan kafin mai aure ba haka muke ba wani ko keke baki da shi wani a gidan haya yake amma yanzu fa da yawa daga cikin mu wani Allah ya hore mai gidansa wani yayi mota wani yayi shago to duk masu kuɗi ki ni suke duba wannan maganar a galibiyar su ko ke mijin naki mai kuɗin lokacin da kike aure shi indai ke matar ta farko ce ba ki da kuɗin ko ba gaskiya bane in kuma iya da kuɗin ma bai kai yanzu ba saboda ku gane cewa shi dukiyar Allah ne yake bada ita ba ga wanda yaso kuma a lokacin da yaso kuma in ya ga dama za ta tashi tana tashi ai tana tashi nawa zake ce da gidan wane mai kuɗi ne gidan wane masu kuɗi ne amma yanzu babu abu ɗaya ne manzon Allah ya ce a duniya a ci amfanar sa a lahira ma a ci amfanar sa shine ilimin addini shi yasa da yazo wajen ku kuma maza idan kun tashi aure ku nemi mai addini yace tun kaul mar'a li arba li jamaliha wa li hasbiha wa li maliha sai yace wali diniha fa alayka bi zati dini tara bare zaka ana auren mace ɗayan abu hudu ne wani kyau ne yake daukan sa wani kudi ne wani danginta yar wane ce jikar wane ce a iyayen da su ne kaza da kaza wani kuma ilimin addini shine yake daukan sa ya aure ya mace to sai manzon Allah ya ce ina baka shawara alaikum isuf ilal amr ne ina umartar ku in za ku yi aure ku ƴaƴa maza ku nemi masu addini mata kenan tarabbat ya daka sai hannunka yi riba ma'ana sai ka samu sauƙin tarbiyyantar da zuriyarkin Allah ya baku wannan hadisi kuma a lokacin da akai corona na sha faɗa nace aikin hadisin a fassaransa ta zahiri ta zo yanzu kuma gaskiya bane an yi wajen shekara guda makaranti a kulle har islamiya an hana aje ba boko ba islamiya ba makarantar allo an ce kowa ya zauna a gida idan Allah ya sa ka bi shawarar manzon Allah ka aure mai addini kuna da yaya uku hudu dan Allah za ta basu haka ai ko banza za ta yi muraji'an abin da ake musu a makaranta a rike shi kare gudu idan kyau ne ya dauke ka ba idan kudi ne ya dauke ka ba idan yar wane ce ta dauke ka ba sai dai ku zauna diskin da ridi da kai da su duka a daskare amma idan mai ilimin ce ka dauki tarbiyya ko shawaran manzon Allah zaka ga abin ya fara tasiri tun a gidanka a je makaranta a dawo da assignment kafin ka zo a ce taso ba assignment din an ba su kaza da kaza kafin ka dawo ta nusar da su aya kaza a cikin sura kaza ta budo musu wannan akwai dadi kuma akwai riba kuma hasali ma za ta tarbiyyantar da yayan ta nuna musu ya ake fita waje ya ake yawa wannan magana hatta in an zo neman auren wani kalamai ya kamata ki faɗa wanda yake neman ki da aure in wane ya zo baki aminta da shi ba me zaki faɗa masa idan ya zo gunki duk wannan ku ƴaƴa mata ba aka so ku koya wa ƴaƴanku wannan ke fa uwa ce ke kuma makaranta ce hatta abin da ya shafi al'ada jinin al'ada na ƴaƴa mata wa'ansu da yawa suna kunyar su zaunar da kanwarsu ko yesu su karanta musu wannan wannan kuma shari'a ta bada wannan idan baki koya mata ba baki karanta mata ba za ta je ta illatar da rayuwarta har zuwa ƙarshen rayuwarta kuma za ki sa ta zama bul kuma bigidajiya bayan ilimi ya zo an waye saboda ka duk abin da ya shafi al'amari na mutuntaka to ki zaunar da yarki ke ce malamarta ta farko ke ce abun koyi a gunta na farko ki koyar da ita, ki karanta mata ga yanda ake yi. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa madalla da matan garin Madina, madalla da su, kunya ba ta hana su yi ilimin addini ko su yi tambaya addini, ba sa yi. Akwai abin da kunya ne, babbar kunya shine ka aikata abin da Allah ya haramta ma, ka zubda mutuncinka da kimarka, amma duk abin da zai gyara ma addini, ya gyara ma lahira, neman sa wannan ba kunya bane, ba kunya bane. An fahimci ne da ke ko? Saboda ku gane irin wannan abubuwa, ku tarbiyantar da su, ku ja su a jiki, kar distance din yayi yawa tsakaninku da ƴaƴanku, ku dinga jawo su a jiki. To lokacin da za a aurar da su sai ku samu sauki, duk abin da kika faɗa mata za ta ɗauka. Amma nawa ake zuwa gidan mai girma a Yariman Gombe ko aje kotu ko zaurukan malamai akan ƴata kai iyayenta kara, za su mata aure ba ta so? Ko ba ku ji labarin irin wannan? Inda good term tsakaninki da yarki wannan za ta faru? In ta san ke mai ƙaunarta ce fiye da rayuwarki, mai nusar da ita tun tana karama, tun ba ta san ma mai rayuwa ba, ki ce kaza ne, in kin je stage kaza kaza zaki, in kin ga alamun abu kaza kaza ne, in kin ga kaza kaza ne, ki zamto ke ce uwa, ke ce malama, ke ce makaranta. Wallahi duk lokacin da al'amari ya zo na aure, duk abin da kika faɗawa yarki samina wa dana. Amma kin bar yarki da waya ita ce malamarta, kin bar yarki da social media, kin barta da shiga YouTube da shiga Google da waye, duk anan za ta samu abin da zai tsorata? Wannan fa Yahudanci ne ba, sai musulman cikinmu ne suke musuluntar da abin. Amma asalin abin, tsarinsa, zuwansa duniya, bayyana shi kawai a tallata Yahudanci da fitsara da ƙin Allah da ƙin manzon Allah. Amma musulmi sai su yi amfani da damarsu da iliminsu, sai su musuluntar da abin, a dinga ɗora karatuttuka, ana ɗora wa'azi, ana faɗakarwa, ana nusarwa, a yi amfani da wannan damar. Amma ke kin batta waya ta zama malamarta da abin da ya kama da wannan. Misalin mace ta biyu, Maryam binti Imran, mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam. Ita dama ta zo duniya bisa alƙawari da babanta yi, yace duk abin da aka haifa masa zai kai ya zama mai hidimar masallaci. Nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qadil rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni samaituha maryam wa inni a'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya kullama dakala 'alayha adh-dhakaru al-mihraba zakariya al-mihraba ko zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam analiki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ita nana Maryam, in ji malamai, ta ma dandana abincin aljanna tun a duniya. Mai renanta Annabi Zakariya alaihi salam, duk lokacin da ya shiga ya kai mata abinci ko ya kai abin da take bukatu, tana can gefe guda a masallaci, an keɓance ta. Iya shiga wajen inda harizka, sai ga wani abinci a gunta, arizka nan a ba'am kenan, a ga wani bakon abinci a gunta, sai ce ya Maryam analaki haza, Maryam wannan kuma daga ina, wa ya kawo miki? Ni kadai ne dai mai kula da ke. Sai ta ce huwa min indillah, daga Allah ne wannan. Malamai suke cewa Jibril ya atini bihi min aljanna, ai mala'ika Jibril ne ya zo min da shi daga aljanna, domin matsayinta da tarbiyyarta da kulanta da addininta, har Allah ya fara dandana mata abincin aljanna tun tana duniya. Abinda za mu kula, mu dau izina da tarbiyya a matsayin ku na iyaye mata, ke zama makaranta. Irin lokacin da fakaraja ala qaumi hamil mihrab, ta fita zuwa bayan gari, nana Maryam daga inda take ibada cikin masallaci tana fita, Allah yake cewa wa zakuru fiki tabi Maryam izin tabazar min ahliya makanin sharqiyya fatakaza min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassara laha basharan sawiya. Tana fita bayan gari domin ta kebance kanta, ta yi irin abin da ya kamata na surru a matsayinta ta musulma. Kawai sai Allah ya turo mala'ika Jibril da saƙo zuwa gare ta, ya yi mata albishir za ta haihu a take. An fahimta? Tana fita bayan gari ta keɓe kanta ita kadai, kawai sai ta ga mutum ya bayyana a gare ta. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassara laha basharan sawiya, ita kadai ta kai shekarun balaga. An fahimta? Ita kadai a jeji ba kowa gefen ta na dama da nagu. Ba kowa tana bude ido kusa da ita sai ta ga namiji tsayayye. Dirar da namiji.